نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عزامي مجلسي نقوم مشاشدة إن شاء الله. أتكلم مجالس إمنا تفسير القرآن دميكي أتكلم وتر رمضان. أوانا مسلاتينا الفرقان. أوانا قرينا منكن والله كرم أوانا قريس أري دكاريا دا البركة. تصورا ضرورا مسلمي. يو شاشدة وتر رمضان. Hijira ta 445 wanda ya daidai da 26 ga watan uku shekara ta 2024 ta miladiya. Yau zamu tashi suratu saba, zamu fara wannan sura insha Allah. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana gaman katar, ya bamu ingantacciyar fahimta, ya bamu ikon faɗan daidai a cikin ma'anonin littafinsa jalla wa ala. Sai dai kamar yadda aka saba, zamu fara da amsa tambayoyi da ƴan uwa suka turo. Wannan yayi bayan sallama yace Allah ya ƙara malam lafiya, Allah ya ji kan hajiya, amin. Dan Allah malam ni ne nake neman aiki, sai wani yace zai hada ni da wani ya taimaka min. Sai suka ce zan ba su naira miliyan 1. To malam dan Allah menene matsayin albashin da za a rinka bani? Magana biyu ce. Na farko dai me hukuncin bada miliyan 1 din? Na biyu kuma tambayar ka din na hukuncin albashin. Amma hukuncin bada miliyan 1 da ka bayar wannan rashawa ce, saboda shi aiki din ana bayar da shi ne ba sayar da shi ake ba, balantana ka biya a baka. To Allahumma illa abinda yazo ya faru a cikin al'umman mu na cewar yanzu aiki ya zamanto ba cancanta ake bi ba, rabawa ake yi. In aka tashi ba da aiki, sai a duba a ga suwa ne a fadar shugaban kasa, a ce to kai ganaka, kai ka kawo ganaka, kai wannan ka kawo ganaka. To wannan alfarma ce kenan suke yi. To ita alfarma ba a karɓan kuɗi akan yinta, saboda duk wanda aka bashi wannan dama, wanda duk aka bashi wannan dama to bi halatta ya sayar da ita ba. Da wannan ya zamanto aklu bishafa'a, ci da ceto, wanda yake ɗaya daga cikin haramun. Idan kai ma mutum alfarma ya zo ya ɗauki kuɗi ya baka, in ka ci wannan kuɗin ka ci haramun. Sai dai shi wanda ya bayar, idan ya zamanto ba yanda zai yi sai ta haka, kuma haƙƙi ne wanda ya cancanta, yana da cancanta, to shi idan ya bayar zai zamanto kamar abinda malaman Hanafiya suka ambata, wanda malamin mu Sheikh Atiyya Salim, Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa ya ɗaukaka darajarsa, a cikin wata risala da ya rubuta ya nuna kan cewa wanda ya yi wannan domin neman wani haƙƙi nasa, wanda ya bayar domin neman wani haƙƙi nasa, to laifin yana kan wanda ya karɓa. Amma shi saboda halin ittira, halin larura da ya bayar, laifin ba zai zamanto yana da laifi ba, saboda haƙƙi ne nasa yake nema ya salwanta. To muka ɗauki wannan ta wannan janibin, zai iya zamantowa wannan uzuri ne ga wanda ya rasa mafita, ya rasa hanyar da zai samu aikin, sai ta hanyar samun waɗannan masu ci da ceto ɗin ya ba su domin su yi masa ceto, su yi masa alfarma. Ita alfarma ana yin ta ne don Allah. Man yashfa'a shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha, man yashfa'a shafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. To kuma muna gani dai yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwadaitarwa kan ayi alfarma. Idan mutum ya zo da wata bukata ya tambaya, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ishfa'u tu'jaru, ku nema masa alfarma, ku ce ya Rasulullah ai masa kaza, sai ku samu lada, saboda hanya ce ta yawaita alheri a cikin al'umma. To amma shi kansa aikin ce a dangana bayar da kujera aiki a bisa alfarma wanda ake yi, ya saba shari'a, ya saba adalci, kuma ya saba ma tsarin ƙasa da ake bi a kai. Tunda duk wannan abin da suke abubuwa ne waɗanda suke, wanda in aka yi tahqiqi zai zamanto waɗanda suka yi wannan za a iya hukunta su don sun yi abin da yake ya saba dokar ƙasa domin yadda ake yin aiki shine wanda yace za a bi cancanta ne kawai bangare na biyu dangane da albashi yanda mutum ya samu aiki ba shi da alaka da albashin nasa bal abin da yake da alaka da albashi shine contract da kai da su wanda suke baka aiki kan cewa ga aikin da zaka yi kuma ga abin da za a biya ka idan kai wannan aikin kamar yanda aka ce aka biya ka ka ci halal ɗinka kasancewar ka shiga ba ta hanyar da take daidai ba wannan ba zai sa contract da aka yi ya zama tobataccen contract ba domin kamar abin da suke ce ma aljiha munfakka wato jihar daban suke shigarka aikin daban da kuma aikin da kake yi shi ma wannan daban shi laifin da ka aikata na bayar da rashawa domin ka samu wannan aikin idan ya zamanto baka da uzuri baka da hanzari kamar yadda muka faɗi halin masu hanzari in baka da uzuri baka da hanzari to wannan laifin sa ka aikata tsakaninka da Allah sai ka tuba yana daga cikin kaba'irul dhunub domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'anallahu ar-rashi wal murtashi wasa'i bainahuma Allah ya la'anci mai bada rashawa da wanda yake neman a bashi rashawar da kuma mai kai komo a tsakaninsu to wannan laifi ne daga cikin kaba'irul dhunub kamar yanda Ibn Hajar al-Haytami ya ambace shi a cikin littafinsa az-zawajir an-iktiraf al-kaba'ir littafinsa na al-kaba'ir shi ko jihar albashi abu ne wanda yake da alaka da alƙawarin darajejeniyar da kai da su masu aikin in ka cika naka bangaren sai ka cancanci lada a bisa faɗin Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud to idan kai wannan insha Allah ka ci halal ɗinka wallahu ta'ala a'lam to wannan ma dai ya sake addu'ar Allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana amin yace yau kimanin shekara 5 kenan na aurar da yarinya ta amma har ya zuwa yau bata samu kwanciyar hankali ba jinya kala-kala aljanu buge-buge mun yi maganin kala-kala har mun rasa irin wanda zamu yi kuma idan muka dawo da ita gida sai ka ga cikin hukuncin Allah ta warware a gidan mijin gidanta daban ne su biyu ne malam mu iyayenta da ƴan uwa har sun gaji ina neman shawarar malam a wannan karan na wajen uku kenan ana dawo da ita gida a cikin rashin daɗi mu ne asibiti kala-kala maganin gargajiya addu'o'i wajen masana ba dare ba rana Allah ya ji ƙan magabata amin wallahi lokacin da take gida kafin aurenta ta fi kowa lafiya a gidan ana nema a hana ta zaman gidanta to Allah ya sauke Allah ya yaye mata sai ku yi ta tsananta addu'a ku yi ta tawassuli da sunayen Allah tsarkaka kyawawa da sifofinsa tsarkaka kuma ku ci gaba da neman magani Allah maɗaukakin sarki ba wata cuta face ya sanya mata magani kuma dukkan wato mafita tana wajen Allah amma ku tsaya akan wato takawa akan bin Allah kar garin neman magani ku je ku shiga cikin tsumbace-tsumbace da tsafe-tsafe ku tsaya akan wato ruqiya ta shari'a da kuma hanyoyin magani wanda suke sun zo a cikin sunna da yawan addu'o'i ba dare ba rana har Allah maɗaukakin sarki ya yaye mata kuma wannan ba mai buwaya bane ga Allah saboda haka a dogara ga Allah a tsananta kuma a tsananta addu'a a tsananta nema a tsananta gaya ma Allah Allah maɗaukakin sarki ya yaye mata Allah ya kubutar da ita daga sharrin masharranta ya sanya ta cikin aminci daga sharrin masu sharri daga cutar masu cuta daga tsafin masu tsafi daga kaidin masu kaidi daga makircin masu makirci muna roƙonka Allah maɗaukakin sarki ka amsa mata a cikin wannan majalisi wanda muke ƙaunar saukar sakina a ciki da rahamarka da kuma mala'ikunka da suke zuwa Allah ka amsa sai tambaya ta ƙarshe ce na sannan wanda ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara ilimi ya ji ƙan hajjiya da iyayenmu baki ɗaya amin malami da iyalina muna business sai muka ware kuɗi na sadaka akwai wadda za a bawa 10,000 akwai waɗanda za a bama 10,000 akwai amma sai na ba su 5,500 sauran 5,500 sai na bawa wasu don su ma su samu sunan su ma su samu amma ta amma matata bata san nayi haka ba to hakan yayi ko kuma na zalunci masu goma goma a babu zalunci a ciki tunda a sadakar dai zalunci shine ka ki ba da sadaka amma dan ka ba ma waɗansu baka yi zalunci ba kamar hadisin ma'an da Yazid wanda yazo ya sanya sadaka a sai dan sa ma'an ya gani ya dauka yace kai ba ni ba kai na nufa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace laka ma nawaita ya ma'an wa laka ma ahadta ya ya Yazid sunayen sun dan yi ikhtilat a gare ni yace abinda kai abinda ka dauka ya halatta a gare ka kai kuma abinda ka bayar ka samu ladan sa saboda haka ba sai tunda kai wakili ne kuna abu ne wanda kuka hada kuke yi tare kai tasarrufin ka tasarrufin wakil ne ba tasarrufin fuduli bane duk da yake an kayyade maka to amma a matsayin ka na kan cewa kai ma kana cikin wanda suke wannan kasuwancin kana da ikon kai tasarrufi kuma sai dai yana da kyau ka gaya mata akan cewar ga irin canza ra'ayin da kai saboda abin da ka gani na maslaha shi aikin mai aikin wali wato aikin majibincin aikin wakili hannunsa akan abin da aka bashi hannun amana ne ana ganin duk abin da yayi ne bisa aminci har sai tukuna ya bayyana cewa yayi son zuciya yayin da ya zama cewa ya bayyana yayi son zuciya to zai yi lamunin abin da yayi sai a ce ya biya to kuma wannan ba babu zancen biya tunda abu ne wanda yake ba a cin ba a hana sadakar ba an yi wallahi ta'ala a'ala to sannan wannan yace Allah ya karbi ibadunmu mallan ya hukuncin sharifai akan zakka saboda yanzu ba a kula da sharifai saboda haka za su iya karbar zakka sharuwa lafiya kuma ina bukatar addu'a saboda kasuwanci na sai baya yake yi nagode to Allah ya sa kasuwancin ka yi gaba gaba dangane da sharifai waɗanda abinda mu a nan wajen abinda ake ce ma sharifai zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman mu a nan waɗanda suka shahara da zamantowa zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo ta hanyar Al-Hasan ibn Ali ne daga zuwan Abdul Karim al-Maghili wanda shi Hasani ne wanda ya zauna a unguwar sharifai saboda haka su zuriyar annabi sallallahu alaihi wasallam da matansa da makusantansa danginsa yan wato jikokin sayyidina Ali da jikokin al-Abbas da jikokin Ja'far da jikokin Aqil yan waɗannan gidaje guda hudu su aka haramta masa sadaka saboda haka sadaka ta haramta a gare su duk yanayin lokaci ba za a ce yanzu tunda yanayi ya zamanto ba sai a ba su zakka ba za a ba su zakka ba sai dai su yi hakuri kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hakuri har budi ya zo sai su yi hakuri kamar yadda kakansu ya yi sallallahu alaihi wasallam har Allah madaukakin sarki ya kawo budi kuma wato sanin irin wannan shine yasa magabata suka rinka ware wakafi ga sharifai saboda an san ba sa cin an haramta musu cin sadaka cin zakka na taba ba ku labarin dan daki na farkon zuwa na Madina shekara ta ta farko sunansa Ibrahim Abdul Karim su Husainiyin ne da su ne sarakunan Yemen daga zuriyar Sayyidina Al-Husain ko yaushe muka tafi harami da shi ana kiran mu zo mu zauna a wajen bude baki a cikin watan azumi shi yana samun damuwa saboda sai ya dauka girman kai yake shi kuma saboda bai san wace shimfida ce ta sadaka ba wace shimfida ce ba ta sadaka ba saboda kan ya towa da dan dabinon sa a gulle sai ya koma gefe yana ci sai ya rinka ganin an dauka shi mai girman kai ne dan in ana kiran sa ana jan sa ni zan tafi shi ko sai ya noke ba zai zo ba sai a ga sai koyaushe yana ta nuna min damuwar sa da yake yi akan wannan to ba wani abu bane ba ko illa bisa tsantseni wanda haka ya wajaba sharifai su tsantseni ba su ce a ba su na kakansu ba to shine ai sun mai da shi kasuwanci sun mai da shi kasuwanci idan suka tuna kakansu Al-Hasan ibn Ali shine ya dauki wani dabino na sadaka ya sa a bakin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka dukan bayan sa yana ka ka wato ka amma ka fitar da shi kar ya shiga cikin jikinsa to wannan ruhin ya kamata su dauka kuma wannan zai sa wannan yake sa wato su wanda Allah madaukakin sarki ya ba su ikon su wakafi su rinka kula da waɗannan bayin Allah waɗanda muna suna da haƙƙi akan mu saboda dangantakar su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da haƙƙin kan mu so su mu kyautata musu saboda nasabar su da alaƙar su da manzo salawatullahi wa salamuhu alaihi ko ba ruwanka da cewa wai su ba sharifai bane saboda in kai haka kai suka akan nasaba kuma yana daga cikin umurul jahiliya at-ta'nu fil ansa kai suka akan nasabar su bai halatta kai suka akan nasabar sa ba duk da yake akwai matakai da ake bi a inda ake kula da al-awqaf na tabbatar da cewa nasabar mutum zuwa ga sharrufta ta tabbata na taɓa yi muku bayani anan kan cewar suna yin a duk wanda yace yana da nasabar sharrufta zai kawo shajara dinsa family tree yadda nasabar sa take har ya zuwa ga ɗaya daga cikin ahlul bait din sanannu ko Hassan ko Hussein ko kuma su al-Abbas da sauransu to idan yayi za a soma kai wannan takarda ta nasabar tasa zuwa al-Yaman shehunan sharifai na Yaman su za a kai in suka tabbatar suka bibiya suka tabbatar kan cewa eh akwai wannan wannan din hakika daga zuriyar su ya fito sai su buga stamp sannan sai a kai Jordan shehunan Husainiyin wanda su ne gidan da suke sarautar Urdun yanzu su sarkin Urdun kun san jikan Sharif Hussein ne Husainiyun ne su ma in sun tabbatar sai su buga sa'an to sannan akai Morocco Maghrib su kuma Hassaniyun ne tunda Idris ibn al-Hassan shine yayin hijira daga Madina Hassani ne yaje ya zauna a can zuriyar sa tai har suka zamanto kan cewa su ne sarakunan al-Maghrib sannan sa'an yanda na san wannan akwai aboki na Allah ya bashi lafiya Allah ya inganta masa lafiya Sheikh Dr. Faisal Al-Haidari wanda shi an tabbatar masa da na Yemen da na Jordan suna jiran a lokacin nan a tabbatar musu da na Morocco to sai an tabbatar maka da wannan to shine zai sa ka samu damar ci daga waqafin da aka ce an yi na ashraf tunda ashraf suna da awqaf sosai da yawa a Makka cike take da awqaful ashraf haka nan ma a Madina da sauran kasashe ma duk an yi waqafi na sharifai to na nan babu nan sai abin da suka faɗa shi yasa nace al-ihtiya karkai musu inkari shi da yayi da'awa shi da yayi da'awa a tasharrufta shi da Allah ka dauke shi amma abu ne mai yiwuwa abu ne mai yiwuwa dan tabbas Abdul Karim al-Maghili sharifi ne Hassani ne malami ne kuma shi yazo nan ya zauna a ungwar sharifai har ya rubuta littafi har ya rubuta risalarsa ga sarkin Kano Muhammadu Rufa kan yadda zai tsara mulki bisa tsarin shari'a kuma yayi zuriya ya bar zuriyarsa anan ya bar zuriyarsa anan akwai malamai a UK da sun yi risala a kansa ko a marigayi Dr. Hassan Ibrahim Gwarzo alƙalin alƙali Allah ya gafarta masa ya ɗaukaka darajarsa shi ma risalar sa yayi ne akan Abdul Karim al-Baghili saboda haka cewar akwai sharifai a Kano da kuma nan arewaci wannan tabbas akwai su din isa da haƙƙi akan mu mana saboda dangantakar su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam in suka zo suka ce sharifi ne shikenan sai ka girmama shi saboda wannan koi masa ihsani saboda wannan ka so shi ka sada zumuntar Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan kar ka ce masa makaryaci da sauransu amma abinda suke na wai sharif kauri kauri da cewa wuta bata cin su wannan duk jahilci ne kuma dan mutum an zama sharifi bai nuna kan cewa shi malami bane za a iya samun sharifi amma jahili saboda haka zai iya irin wannan sai a koyar da shi wai cewa su sharifai ne bai zamanto bai mayar da su malamai ba na'am
وهو الحكيم القدير يعلم ما يلج في الأرض وما
Allah jalla wa ala ya saukar da wannan sura ita ce suratu saba haka sunan ta yake wajen dukkan malaman qira'at da malaman tafsiri da kuma cikin littafin sunna babu wani abu da yazo a cikin alqur'ani a cikin sunna da ya nuna yanda ake kiranta kenan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam allahumma illa hadisin da yazo a cikin sunan Tirmidhi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace surar da aka ambaci saba a cikin ta wanda har a ciki kuma shi sahabi yake tambayar sa shi saba din nan kasa ce ko mace ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa a'a bal namiji ne mutun ne wanda ya haifi yaya goma hudunsu suka yi arewa suka yi sham shida suka yi yamma suka yi yaman sune suka zamanto iyayen kabilun sune suka zamanto asalin kabilun yaman na larabawa da asalin kabilun sham na larabawa to abinda dai yazo kenan na ambatanta da kan cewa abinda aka saukar akan saba to saba wato masarauta ce da daddiya a cikin tarihi tun kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam wadda ta kasance a kasar Yemen mai albarka mai ni'ima mai cike da ruwa wanda har suka yi dam tsakanin duwatsu guda biyu suka toshe abin da ke tsakani suka yi kofar da ruwa za a rinka shigowa sai su rinka bude kofar ruwa ya shigo suna yin noma saboda haka wannan ci gaban da aka samu na dam da ake yi shekaru dubunnai an yi su tun kafin nan to daular saba daula ce wadda har Allah madaukakin sarki ya ambace ta a wannan sura kuma ya ambace ta a cikin suratul naml daular da al-bilqis take waji'tuka min na kisa al-hudhud waji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin yace yazo masa da labari ne yaqini daga saba to kuma sanannen misali ne na larabawa in suna son su nuna rarrabuwa da aka yi sai su ce tafarraqu ayadi saba wato sun rarrabu irin yadda ni'imar saba ta rabu da su suka zamanto sun wawwatse kamar yanda ya faru ga saba kamar yanda zamu gani a cikin kissa to wannan sura mawdu'in ta abubuwa guda hudu ne kamar yanda malaman at-tafsirul mawdu'i suka ambata abu na farko tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wahayin da yazo da shi kamar yanda Allah ta'ala ya ce wa yaral ladina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa al-haqq waɗanda aka ba su ilimi suna sanin cewar abinda aka yi wahayinsa zuwa gare ka shine gaskiya to da kuma akwai ayoyi da suke nuna gaskiyarsa da kuma kan cewa duk abinda ake da'awa a kansa shi ba haka yake ba qul innama a'idukum biwahida an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday adhabin shadid mawdu'i na biyu tabbatar da tashin alkiyama da kuma cewa tashin alkiyama akwai wato hikimarsa gaskiyarsa ta bayyana kuma dukkan hankali lafiyayye zai tabbatar da kan cewar tashin alkiyama abu ne wanda hikima take tabbatar da shi. Hikimar dan adam za ta tabbatar da cewa aiko lalle sai an yi tashin alkiyama. Abu na uku shine rarrashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan tuhumce-tuhumce da ake yi masa, kan tuhumce-tuhumce da kafirai suke yi masa, a gaya masa abinda zai kwantar da hankalinsa, ya yaye masa damuwa akan abubuwan da makiyansa suke gaya masa saboda ya isar da sakon Allah. Sannan na ƙarshe muhimmancin godiyar Allah da kuma kyakkyawar aƙibar waɗanda suka gode ma Allah, da kuma haɗarin butulce ma Allah, da mummunan aƙibar waɗanda suka butulce ma Allah ta hanyar misalai da aka kawo a cikin wannan sura. Wannan su ne maudu'ai guda uku, ta ma buɗe wato ba ma kamar na tabbatar da tashin alƙiyama, don sura ta buɗe da inkarin kafirai ga tashin alƙiyama, ta kuma ƙare da imaninsu da tashin alƙiyama a lokacin da imanin nasu ba zai amfane su ba. Wa qalu amanna bihi wa anna lahumu tanawushu min makanin ba'id wa qad kafaru bihi min qabl wa yaqdhifuna bil ghaibi min makanin ba'id wa hila bainahum wa baina ma yashtahun kama fu'ila bi ashya'ihim min qabl innahum kanu fi shakkin murib. Cewa zasu sun yi imani lokacin da zasu mutu, lokacin da zasu gai, lokacin da yaqini zai zo musu, zasu ce sun yi imani da shi. To ina su, ina kaiwa ga abu wanda yake manisanci a gare su, ina kaiwa ga imani daga waje wanda yake manisanci, ina za su cako shi? An shamakance tsakaninsu da abin da suke so, shine suna so a mayar da su duniya don yanzu su yi imani. To da wannan tahdidin sura ta ƙare, don idan baka yi imani, baka ga hikima akan ka yarda da tashin alkiyama ba, to ga gargaɗi nan Allah ya yi maka mai tsoratarwa, wanda waɗansu zukatan abinda yake jawo su zuwa ga imani kenan. To su Allah ta'ala ya ce alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin ƙasa gare shi yake, nasa ne shi kadai. Walahul hamdu fil akhirah, kuma yabo ya tabbata a gare shi kadai a lahira. Wa huwal hakimul khabir, kuma shi Allah shi ne gwani a cikin halittarsa da ayyukansa da ayoyinsa. Al khabir, mai cikakken sani da abubuwan da suka ɓuya ballantana abubuwan da suke a bayyane. To ayat ta sura ta buɗe da yin yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda abinda ta ƙunsa na yanda Allah ta'ala yake yin ni'ima. Allah maɗaukakin sarki dukkan yabo ya tabbata a gare shi saboda ya cancanci yabo shi akan kansa, ya cancanci yabo saboda kamalar sifofinsa, kuma saboda wato abubuwan da yake yi ma bayi na ni'ima, cewar dukkan abin da ke cikin sama da ƙasa nasa ne, wannan ya sanya shi ya cancanci yabo. Domin duk wanda yake cikin ƙasa, duk wanda yake raye, to yana amfana da abin da ke sama da abin da yake ƙasa. Za ka yi amfani da iska da take cikin sararin samaniya, za ka yi amfani da hasken rana da ke cikin sararin samaniya, za ka yi amfani da hasken wata, za ka yi amfani da taurari da suke nuna maka hanya, za ka yi amfani da tauraron ɗan adam da yake harbo sigina wadda za ka yi ta magana da ita ba sai ka ja waya ba. Da irin wayar da ake yi kafin kai waya, sai ka yi salati goma ga annabi kafin layi ya kama, yanzu ka kawai kana yawo ko ina sai ya zamanto yana tare da kai. Duk wannan ni'ima ce. Haka zalika a bayan ƙasa, a cikin ƙasa, dukkan wani abu da za ka yi kana kai komo ne a cikin ni'imomin Allah. To duk wannan halittar Allah ce, saboda haka ya cancanci yabo, saboda babu wani motsi da za ka yi, babu wani nutsuwa da za ka yi face a cikin halittar Allah. Duk wani abu da kake da alaka da shi a cikin duniyan nan na Allah ne, halittar Allah ne. Ka zo duniyan nan baka da komai, saboda haka ba wani abu naka, duk na Allah ne. To kasancewar duk abin da ke cikin sama da ƙasa nasa ne, wannan yana wajabta yabo a gare shi saboda ni'imar da ya yi yabo na a gode ma wannan ni'imar da Allah ta'ala yayi to sannan kuma yabo ya tabbata a gare shi a lahira yabo ya tabbata a gare shi shi kadai saboda abinda zai yi a lahira na sakanta ma mai kyautatawa a ga an yi masa ya kyautata kuma an yi masa sakamako azzalimi ya mugusta yayi zalunci yaga Allah madaukakin sarki ya danke shi yayi maganin sa Allah abin yabo ne akan wannan yanzu ku kaddara Netanyahu da irin abin da yake yi ku duba mutane da suke mutuwa ku duba yara kanana ku duba mutane suna gudan asibiti ya tura sojoji su gama da su duniya ta hadu gabaki ɗaya su ce masa kada kai yayi a kaddara cewa ya sha a duniya yanzu ranar lahira in aka danko Netanyahu mala'iku zabaniyawa suka danko shi aka zo aka nuna abin da yayi ba dole a gode ma Allah ba to wannan bai isa ya sanya mu imani da ranar lahira ba a ce Netanyahu ya zo yayi ya gama ya tafi ya sha wata baiwar Allah ba musulma bace da ta karanta fadin Allah ta'ala innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adab wanda suka kafirta da ayoyin mu zamu kona su a cikin wuta inji Allah ko yaushe fatar su ta kone sai mu musanya musu wata fatar ba wannan fatar ba dan su dandana azaba tace ita ta yadda cewar lalle Allah zai yi wannan in ta duba irin Netanyahu ba abin da ya cancanci Netanyahu irin wannan la Allah wannan ya zama to sanadiyar shigar ta addinin musulunci to saboda haka da Allah yace wallahu alhamdu fil akhirah dukkan yabo ya tabbata ga Allah a ranar lahira hakika haka ne tabbatar da Allah tabbatar da ranar lahira ne kamar Allah yanda Allah ta'ala ya kare suratu zumar yace wa taral malaikata hafina min hawli al'arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudhiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin za ka ga malaiku sun lullube al'arsh kewaye da al'arsh suna tasbihi da godiya ga ubangijinsu an yi hukunci tsakanin halitta da gaskiya hatta dabbobi an yi hukunci tsakanin su da gaskiya dabba mai kaho da ta zalunci mara kaho an sanya mara kaho kaho ta rama aka yi hukunci da gaskiya aka ce dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talikai ba a faɗi mai faɗa ba amma duk wanda ya cancanci ya faɗa ya faɗa farawa daga Allah kansa shi kansa Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin kamar ne yanda ya faɗa a nan alhamdulillahi shi ne Allah da kansa yake yabon kansa da kansa don in ma baka yabe shi ba shi ya yabi kansa kuma babu wanda ake yabo irin Allah saboda mala'iku kamar yanda muke shakar numfashi mu fitar da shi to haka suke cewa subhanallahi wa bihamdihi tasbihi da godiya ga Allah shine rayuwarsu shine numfashinsu saboda haka dan kai wani karamin alhaki kiyashi wanda kiyashi ma bai kai shi ba ka ki kai ba Allah me za ka rage a cikin wato masu a cikin yaban Allah da masu yaban Allah suke naka in aka tashi kirga yabo na masu yaban Allah naka ba a san ma da shi ba bai kai 0.00000 kai ta faɗa to sannan Allah ta'ala ya ce wa huwa al-hakimul khabir Allah shine gwani wato a cikin halittarsa da mulkinsa da tsare-tsarensa wanda yana daga cikin hikimar tasa jalla wa'ala ya sanya wannan bai yi halittar nan ba tare da wato manufa ba kasancewarsa al-hakim ya zamanto abinda ke cikin sama da ƙasa yayi shi ne bisa tsari shi yasa babu wani abu a cikin halittar Allah face yana da manufa yana da tsari shi yasa hatta waɗanda ba su yi imani da Allah ba in suka duba halittun Allah sawa'un a ta fuskar biology ne ko ta fuskar geography ko ta fuskar astronomy ko ta fuskar physics ko ta wace hanya duk wani abu a cikin halitta sai sun fito maka da abubuwan da ke cikin sa ne hikima to wannan tabbacin cewa Allah shine al-hakim cewa duk abin da ke cikin sama da ƙasa din nan da hikima saboda wanda yayin shi al-hakim ne mai hikima ne kuma al-khabir mai cikakken sani da boyayyun abubuwa ballantana abubuwa da suke a bayyane saboda haka wannan zai sa wato ku yadda da abin da ya fada cewa ya san abin da ba wanda ya sani sai shi jalla wa ala sannan yace ya'lamu ma yaliju fil ard ya san abin da ke shiga cikin ƙasa ya san abin da ke shiga cikin ƙasa na wato ruwa da ake saukowa da shi da kwaya da ake binnewa da abin da wato idan ya shiga cikin ƙasar zai canza ya zamanto wani abu kamar ruwan da zai koma ya zamanto idaniya kamar wato bishoyi da za su in sun fadi sun yi ƙasa su koma cikin ƙasa su narke har su zamanto kwal su zamanto kwal a gawayin nan na kwal ko daga baya ma su zamanto fetur duk abin da ke shiga cikin ƙasa Allah ya san shi wama yakhruju minha kuma ya san abin da yake fitowa daga gare ta ne daga tsirrai da idaniyar ruwa da abubuwan da aka binne a cikin ƙasa da kuma matattu da za su fito ranar tashin alkiyama in aka yi ruwan rayuka kamar yadda ake ruwan sama haka nan duk Allah ya san abin da ke fitowa daga cikin ƙasa wannan yafi isa matuƙa bisa a ce Allah ya san abin da ke yawo a cikin ƙasa tunda in ya san abin da ke shiga da abin da ke fitowa duk wanda ya shiga ai da a ƙasar yake ko wanda kuma duk zai fito doran ƙasar zai shigo to saboda haka in aka ce abin da ke shiga da abin da ke fita ya hada abin da ke wanda yake kasancewa a bayan ƙasa wama yanzulu minas sama Allah kuma yana sanin abin da ke saukowa daga sama na daga ruwan sama da mala'iku da littattafan Allah da arziki da abubuwan da Allah yake aunawa na tsare-tsarensa da wato tsawa da take saukowa abubuwa waɗanda suke saukowa daga sama wanda ba ka taba sani ba sai ka ji an ce ga wani katon dutse nan daga sararin samaniya ya dumfaro duniya amma tsakaninsa da duniya kilomita kaza da ba dan ya zamanto kilomita kaza bane da in ya fado duniya sai ka ji an ce ƙasa kamar America ta kudu gabaki daya South America Brazil Argentina wane ne duk gabaki daya za su halaka dutse guda daya da za ka ga ya sulalo ya nufo duniya to Allah ya san wannan kuma duniya idan irin inda wannan zai taho sai dai kawai a tsaya a jira ma ikon Allah ido ba ku da karfin da za ku ce bari ai wata magana iso ta kawar da shi ta dauke hanyarsa ko a tura masa wani abu ya toshe shi ya je ya tarwatse a can cikin sararin samaniya kamar yanda ake idan an harba bomb in an harba missile ba akwai America ta yi patriot ba patriot wanda zai tashi sai je ya nemi missile din a sama sai su yi bindiga a sama sai ya zamanto bai fado ba an ba da tsari ga inda ya nufo zai halakar da su to shi missile din Allah ba ku isa ku yi masa wannan ba to saboda haka Allah ya san abin da yake saukowa daga sama wama ya'ruju fiha da abin da yake hauhawa yake hawa zuwa gare ta wato kamar mala'iku da kuma dukkan abubuwan da suke tashi irin numfashi da ake da yake hawa sararin samaniya da har zai zamanto Allah ya mayar da shi wato ya zamanto girgije har ai ruwan sama da kuma ayyukan bayi da ake daukakawa duk Allah ya san wannan saboda haka ilimin Allah ya kewaye da komai wa huwar rahimul ghafur kuma shi Allah shine mai tsananin jin kai yanda ya zamanto ba abin da yake fita daga cikin ilimin sa wani ya daga cikin jin kansa cewa ba abin da yake faruwa sai da sanin sa to kawai wannan shine da yake wajabta wato tawakkali ga Allah yayin da wato ka fawwala al'amarinka ga wanda yake shine masanin komai ba abin da yake buya gare saboda haka yafi ka sanin maslahar kanka shi yasa Allah ta'ala yace wa tawakkala 'alal azizir rahim ka dogara ga mabuwayi wanda ba wanda ya isa ya hana shi ya baka kariya kuma Ar-Rahim mai jin kai, mai jin kai, jin kansa saboda ya san komai, kuma huwa Al-Ghafur mai yawan gafara akan dukkan tawaya da gajiyawa da kasawa da zaku. Wannan zaburarwa ne kan neman rahamar Allah da neman gafararsa da jin cewa kai dan adam kai kanka ka san kancewar wato kai mai laifi ne, dukkan dan adam ya san cewa shi mai laifi ne. Wannan abu ne wanda Allah ya dasa shi a cikin zuciyar dan adam, dukkan dan adam ya san kancewa shi mai laifi ne, ba shi yasa ake cewa manafs annafsul lawama ba, rai mai zargi, kullum mutum yana zargin kansa, ya ake ne haka, ni dai mai kaza ne, ni dai mai kaza ne, dukkan dan adam sai dai ya rufe wannan, kafiri sai ya rufe wannan, ya rufe wannan a wato zunubin nasa. To wannan yake wajabta wato ya kulla alaka neman gafara saboda zunubansa. Sannan Allah ta'ala yace wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a, waɗanda suka kafurta sun ce sa'ar alqiyama ba za ta zo mana ba, sun faɗa haka dan izgili da alƙawarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da kuma gargadi da yake na zuwan sa'ar alqiyama. Suka ce sa'ar alqiyama ba za ta zo mana ba, kun ji girman kai da rashin tunani da rashin wato la'akari da wanda yake faɗan wannan cewa sa'ar alqiyama ce ta zo, wanda baku taba jin yayi ƙarya ba, ba mawaki ba wanda yake zai yi waka yayi yabo da abinda bai cancanci yabon ba dan a bashi wani abu, ya zo ya mayar da, kun san yadda mawaka suke su hada ƙarya da gaskiya dan kawai a basu wani abu, to shi ba mawaki ba, mawaki shine zai magana dan san magana kawai. Amma wanda yake kun san shi, shi ba shi da wannan, baya fadan komai sai gaskiya sai amana, shine ya fada yace sa'ar alqiyama za ta zo muku, amma sai suka ce la ta'tina sa'a, to sai Allah ta'ala yace ga raddin da zai musu, qul bala, ce ne musu a'a, wannan magana ta ku ba haka take ba, za ta zo muku, wa rabbi, na rantse da ubangijina, la ta'tiyannakum, wallahi za ta zo muku, alimul ghaib, alqira'an nafi'a kenan, alimul ghaib ko kuma a qira'ar hafs alimul ghaib, kamar yadda an ramma ya karanta mana, ubangijina masanin ghaibu, ko kuma allamil ghaib, kamar yadda take a qira'ar hamza da alkisa'i, allamil ghaib, mai yawan san, mai cikakken sani da gaibu, abinda ya faku, la ya'zubu anhu mithqalu dharra, kwatankwacin kwayar komayya baya buya a gare shi, fis samawati wala fil ard, ko a sammai ko a ƙasa, wala asgharu min dhalik, koma abinda yake mafi kaskanci daga kwayar komayya din, wala akbar, ko abinda ya fi ta girma, illa fi kitabin mubin, face yana cikin littafi mabayyane, ba kawai Allah ya san shi ba, amma rubuta shi. Kaga wannan akwai ishara ga cewa in kun ce atom shine mafi kaskanta, shine mafi karancin abu, to Allah ya yi ishara cewa akwai abin da bai kai shi ba, ya ce wala asghara min dhalik, abin da bai kai atom ba ma. Kuma sai yanzu ilimin ku yazo yake nunawa a cikin atom din akwai protons, akwai neutrons, akwai electrons, su kansu din protons din su ma ga irin particles din da suke a cikin su. To wannan ishara ne ga wato sirantar ilimin Allah da dukkansa da cikarsa, ba abin da yake buya a gare shi, ba kawai Allah ya san shi ba, ya ma rubuta shi. Nawa ne abu mutum ya sani amma yake kubce masa saboda bai dauke shi da muhimmanci ba. Koyaushe akan wannan nakan halarto fadin Allah ta'ala, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, ba ganye da yake faduwa face Allah ya san shi. Kai tunani dan Allah ganyen darbejiya da zai fado, kana zaune karkashin bishiya ana hira, wa ma ya san ganyen darbejiya ya fado? Shi in ya fado ba zai kashe ko kiyashi, ba zai kashe ba, ba wani abu da zai yi in ya fado din nan, ba wanda ya san ma ya ma fado. Amma wannan ganyen da ya fadi illa fi kitabin mubin, yana rubuce a wajen Allah. To yaya ilimin Allah yake? To wanda yake da wannan ilimi yace sa'ar alqiyama za ta zo, kuma wanda ya faɗi wannan wanda baku taba jarabarsa da ƙarya bane, in ba girman kai ba, ta yaya za a yi ku zo kuna challenging ɗinsa, kuna cewa la ta'ti nas-sa'a? To shi yasa raddin shine wannan, Allah madaukakin sarki ya musu wannan magana, sannan yace li yajzi alladhina amanu wa amilus salihat. Sa'ar alkiyama za ta zo domin yayi sakamako ga waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka nagari. Wato wannan shine jawabin la ta shine illa la ta'ti annakum, wallahi za ta zo muku domin Allah yayi sakamako ga waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka nagari. Ula'ika lahum maghfiratun wa rizqun karim, waɗannan wata gafara mai girma ta tabbata gare su daga ubangijinsu, wa rizqun karim, wata gafara mai girma ta tabbata a gare su, da kuma arziki mai daraja, arziki kyakkyawa shine a cikin aljanna, wanda babu gajiya, babu kuma wani abu da za a yi musu na gori in an ba su wannan arzikin, shine arziki kyakkyawa, babu gori a cikinsa. Walladhina sa'u fi ayatina, waɗanda ku suka rinka kai komo a cikin bata ayoyinmu, a cikin wato nuna cewa ayoyinmu ƙarya ne, mu'ajizina, suna nufin su gagare mu, wato suna nufin da yin wannan za su tsira su toshe hasken Allah, su fi wato su ruguza addinin Allah, su tozarta bayin Allah da suka yi imani. Ula'ika lahum azabun min rijzin alim, to waɗannan azaba ta tabbata a gare su daga mummunan azaba, wadda daga wata azaba mummuna kuma mai radadi. Wato wannan shine hikimar tashin alkiyama, adalci da rahama. Adalci da rahama shine maksudin tashin alkiyama, shine hikimar da ke cikin tashin alkiyama. Idan babu tashin alkiyama, to adalci bai tabbata ba, kuma rahamar Allah, wato rahamar Allah wanda ya tanada mai yawan nan ba ta zo ba, domin rahamar Allah wanda take babu kamarta shine maka kyauta wanda yake har abada ba za ka taba tsammanin za ta kare ba. Amma yanzu a game maka ni'ima, an maka ni'ima, amma a ce duk ni'imar nan da aka yi maka, duk wada kannan da kake yi, an maka ka zamanto gwamna amma iyakarka shekara hudu kawai, ai rahamar ta kaitatta ce. Amma a ce an maka ba iyaka, inna hadha la rizquna ma lahu min nafad, arzikin mu kenan ba shi da karewa, to rahamar Allah ta bayyana. Ya zamanto a ce wanda yi ihsani ya kyautata, ba zai ga sakamakon kyautatawarsa ba. Wanda ya mugusta, ya yi jabberanci, ya yi barna, ba za a yi masa ukuba a kan wannan ba, ina adalci? Sannan ku kuma 'yan adam, duk abin da kuke yi kuna hisabi. In malami ne kai kana da 'yan makaranta, kana koya musu, kana koya musu, kana ganin mai zuwa aji, kana ganin wanda baya zuwa, ka gaya musu cewa duk wanda bai zo aji ba 70% na attendance bai samu ba, ba zai yi jarabawa ba. Kana gani kuma wani shi kullum da safe zai taho daga nesa ya taho, shi ko wannan in ya taho ya tafi ya tafi wajen wasa ba zai zo aji ba. Sannan za a yi jarabawa a ce dukkanin su shigo jarabawa, bayan ka gaya musu wanda ya 70% bai zo ba zai shiga aji ba, ina adalci? Ina adalci? To kai kana haka a rayuwarka, kana hisabi, kana jaza'i, kana ukuba, sannan kuma ka ce Allah da ya yi duk wannan abu cikin hikima, shine al-hakimul khabir, ga hikima ga sani, ka ce shi kuma nasa babu wannan adalcin? Hankali zai ɗauki wannan? To wanda ya fito ya faɗa ya ce sa'ar alkiyama za ta zo, wanda lokacin da adalci zai bayyana, kuma ya zamanto shi ya fi kowa isa matuƙa wajen gaskiya, ya zo kuma da hujjoji mabayyana, ya zo da alƙur'anin nan da ya zamanto ya gagare ku, kun tabbatar cewa wannan ba yin mutum ba ne. Sannan duk da haka kuma ku ƙaryata shi, ku saba abin da yake hankalinku ya nuna muku cewa wannan abin gaskiya ne, abin da duk masu hankali da masu tunani na daidai suke yi, masu saitin tunani shi suke yi a rayuwarsu. Kowane sarki haka yake yi. Menene nabiga yake faɗa? Faman ata'aka, yake abin nan yake cewa إذ قال ينا كاو مثال النبي سليمان cewa duk wanda yayi biyayya yayin da yace ma mutanen sa duk wanda yayi biyayya wato kai masa sakamako da biyayyar tasa wanda kuma ya saba maka wanda ya saba maka kai masa ukuba kar ka zauna kana ta bakin ciki cewa ya saba maka a cikin diwanin nabi ga da yake fa to hatta in jahiliya sun san cewa wannan shine nizam shine tsarin halitta to sannan kuma su kareta shi yasa to kun ga a cikin wannan ayar Allah madaukakin sarki ya tabbatar da sa'ar alkiyama da yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam kace musu abinda kuke fada ba daidai bane ka ƙaryata su sune makaryata sannan ka rantse musu da Allah saboda rantsuwa da Allah tana sanya daga wanda yake mai gaskiya yayin da zai rantse da Allah an san baya rantsuwa bisa ƙarya wannan zai tasiri a cikin zukata sannan kuma ya kawo illar gaskiyar wannan gaskiyar da aka fada shine abu wanda yake ya dace da hikima to sannan Allah ta'ala yace
wa yawalladina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwal haqq wa yahdi ila siratil 'azizil 'alim
na'am Allah yace wa yawalladina utul ilm wadanda aka ba su ilimi suna sanin wato suna ganin abinda aka saukan maka daga ubangijinka huwa al-haqq shine gaskiya wato shine ainihin gaskiya ba wannan sa ba wa yahdi ila siratil azizil hamid kuma yana shiryarwa ya zuwa ga tafarkin ubangiji mabuwayi shayabo wanda ake yawan yabon sa to wannan shine mawdu'i na biyu tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an tabbatar da sa'ar al-kiyama wannan kuma shine hujja akan tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan waɗanda suka ƙaryata manzo sun ƙaryata shi to waɗannan jahilai ne amma waɗanda duk aka ba su ilimi to suna sanin cewa abinda aka saukar daga abinda aka saukar gare shi daga ubangijinsa shine gaskiya domin ilimin sa abinda zai hukunta kenan domin ba yadda za a yi wanda yake kamar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bai taba ƙarya ba ya ce Allah madaukakin sarki ya yi wahayi zuwa gare shi ya saukan masa da abu ya rasa wanda zai makarya sai Allah kuma yana ta cewa babu wanda ya fi kowa zalunci irin wanda ya yi ma Allah karya amma kuma a ce shi ya nemi Allah karya to da haka dukkan masu ilimi sun san abinda annabi sallallahu alaihi wasallam aka saukar da shi zuwa gare shi shine gaskiya ba sa ko shakka akan wannan to da yake kuma yawan mutane taqlidi suke yi suna so su ga masu hankali masu ilimi me suka ce kun ga ai Quraishu da Yahudawan Khaibar suka zo musu sai suka ce ku ne kuke da ilimin littafi muna so mu tambaye ku kuma ku gaya mana gaskiya shin mu da muke kan addinin iyaye da kakanni muka tsare hanyar su muke alfahari da abin da suka bar mana mu ne akan daidai ko kuwa shi Muhammadu wanda ya ce abinda iyayenmu suke yi bata ne ya zagi iyayen gijinmu ya tsine ma iyayenmu ko ku shi ne akan daidai ka ce ku ne akan daidai sai suka ji daɗi saboda mai wai sun yi taqlidi sun samu limamansu wai su ne limamansu to ɗan adam yawansu taqlidi suke so su ji masu basira masu da'awar ilimi me suka ce saboda yawan mutane ba su da sani walakinna aktsara nasi la ya'lamun mafiya yawan mutane ba su da sani saboda haka sun dogara ga masu sani sai su yi musu taqlidi sai su bi su to shine Allah madaukakin sarki yayi amfani da wannan dan ya janyo hankalinsu su duba su gani masu ilimi su suna ganin wannan wahayin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine gaskiya su waye masu ilimi ana nufin kamar yadda Ibn Abbas ya fassara yace su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan da wahayi suka zamanto masu ilimi cikin lokaci kankani suka zamanto manyan malamai da hatta Yahudawan wajen su suke zuwa suna neman sanin ilimi Yahudawan da aka ba su littafi gabanin su sahabbai da zuwan alqur'ani suka zamanto manyan malamai kamar yadda Allah ta'ala ya musu alƙawari yace wa innahu la dhikrun laka wa liqaumik shi alqur'ani an bato ne na daukaka gare ka da mutananka saboda ya ba su ilimi to shaida ne suke yi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa shi kul kafa billahi shahidan kul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab Allah ya isa shaida tsakani na da ku da kuma duk wanda yake da ilimin littafi to ahlul kitab su ma sun shiga cikin wannan sai dai surar tudda makkiya ce ba a fassara ta da cewa ahlul kitabi ake nufi ba amma su ma sun shiga cikin wannan domin waɗanda suka yi imani abin da ya sanya su suka yi imani shine sun gane cewar abin da aka saukar ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine gaskiya to sannan bayan kuma shine gaskiya kuma suna sanin cewar yana shiryarwa ya zuwa ga tafarkin ubangiji mabuwayi shayabo domin abinda alqur'ani yake kira ya zuwa gare shi ba abinda wato zaka ba abinda zaka gani a cikin sa in ba tafarkin da abinda yake shine hikima da abinda Allah yake so ba abinda alqur'ani yake kira ya zuwa gare shi na tauhidi da adalci da ihsani da sada zumunci kamar yanda Abu Sufyan ya gaya mahiraqal ga me yake kiran ku yace ina kiran mu ga tauhidi da kuma mu daina bautar gumaka da sallah da kamewa rashin bin rashin aikata alfasha da sada zumunci sai yace wannan shine abubuwan da annabawa suke kira zuwa gare su to shine tariqul azizul hamid tafarkin Allah sananne ne kamar yanda aka ruwaito cewa annabi Isa yana faɗa by their fruits you shall know them da abinda suke bayarwa na natijar abinda suka zo da shi zaka san su wato masu gaskiya zaka san masu gaskiya da abinda suka zo da shi shaida akan gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yake kira ya zuwa gare shi makarimul akhlaq adalci ihsani barin alfasha duk wani abu kyakkyawa da zaka iya suranta shi yana cikin kiran sa duk wani abu mummuna da zaka iya suranta shi an kauda kai daga gare shi to wannan ita ce tafarkin shine tafarkin Allah tafarkin Allah mabuwayi kuma shayabo wanda ake yaban sa a cikin duk abin da yake wanda daga cikin yaban sa shine ingancin tafarkin sa jalla wa ala kyan hanyar sa shi yasa wato mahasinul islam a gaggaya maka kyawawan abubuwan musulunci shine shaida ne akan abinda Allah yake faɗa a wannan aya shine Allah ta'ala ya faɗa a cikin farkon suratul isra inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwa wannan alqur'anin yana shiryarwa ya zuwa ga hanyar da tafi kowace mikewa Sheikh al-Amin al-Shinqiti a tafsirin sa adwa'ul bayan da yazo kan wannan aya ya bibi dukkan bangaren rayuwa ya nuna yanda shiryar alqur'ani tafi komai mikewa da abinda dan adam zai iya samu a bankasa to wannan ayar tai shaida akan wannan wanda wannan dalili ne akan gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba kaga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kira zuwa gare shi yake shiryarwa zuwa gare shi wannan zai sanya ka ka san cewa hanyar nan ita ce hanyar Allah hanyar nan ita ce hanyar ubangiji shayabo wanda mun ambata yanda yake komai da komai da kowa yayyabo a gare shi jalla wa ala wallahu ta'ala a'lam وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله كتكما قباتم الله كباس في الروس الأعلى أكوي نوم wani daga cikin samari ɗalibanmu mujahid mahaifiyarsa kuma kanwar matawallan Kano ce Allah ya mata rasuwa jiya Allah ya gafarta mata Allah ya sa aljanna makomarta Allah ka ɗaukaka darajarta Allah ka yafe mata kurakuranta Allah ka kyauta bayanta akwai wadda ba ta da lafiya muna roƙonka Allah ka ba ta lafiya waɗanda kuma suke kwance a asibiti da rashin lafiya akwai ɗan uwa Malam Jibrin wanda muke karatu da shi a masallacin Zaid ibn Haritha yana fuskantar larura mai tsanani muna roƙonka Allah ka yaye masa Allah ka yi masa ludufi Allah ka kawo masa sauki Allah ka saukar da rahamarka a gare shi Allah ka bashi waraka daga cikin ikonka da falalarka da rahamarka ya rabbal alamin Allah ka yaye mana tsananin da ake ciki a cikin wannan al'umma Allah ka bude kofofin falalarka gare mu Allah ka saukar da rahmaka a cikin wannan al'umma. Allah ka ba mu kariya daga zunubi daga wannan ukuba daga tashin hankalin da muke ciki. Allah muna roƙanka ka inganta tattalin arzikin mu. Allah ka biya mana buƙatun mu. Allah ka yaye mana tsanani ka yaye mu ƴan uwan mu da suke Palestine tsananin da suke ciki. Allah ka ba su nasara akan abokan gaban su. Allah ka karbi wannan ibada ta mu. Allah akwai ƴan uwan mu wanda suke bukata tasu da ta iyalan su muna roƙanka Allah ka biya musu bukatar su. Allah ka yassare musu al'amuran su. Allah ka ba su nasara a cikin abubuwan da suke nema. Ka ba su kariya daga abubuwan da suke neman tsari daga gare shi. Allah muna roƙanka ƴan uwan mu masu neman aure muna roƙanka Allah ka ba su abokan zama na kirki maza da mata Allah ka hada su a cikin alkhairi. Allah ka yaye mana tsananin da muke ciki. Allah ka bude kofofin falalarka a cikin wannan al'umma ta mu. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.